This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Zahra Aminu Fage, sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na rana yau Alhamis 18 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahra da kani labarai.
Rundunar sojin Ukraine ta sanar a yau Alhamis cewa ta harbo dukkanin jiragen sama marasa matuka guda 13 da Rasha ta harba cikin dare, yayin da kuma sojojin Rasha suka sanar da lalata jiragen Ukraine guda 20. Sannan rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau cewa dakarunta sun kai hare-hare ta sama a duk faɗin zirin Gaza. Qatar ta ce tana sake duba matsayinta na mai shiga tsakanin Isra'ila da Hamas.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Nijar ta sanar da cewa za ta gina sabuwar matatan man fetur a yankin yammacin kasar.
Sabuwar matatar nan da za a yi a Doso, za a yi ta ne Takanas domin baiwa kasashen IOS damar ɗaukan mai. Na sanar da shugaba kuma ya bayyana gamsuwa da jin haka.
Bayan nan muna tafa da hira ta musamman da gwamnan jihar Katsina kan ziyarar aiki da gwamnonin wasu jihohin arewacin Najeriya masu fama da matsalolin tsaro za su kai Amurka.
Yanzu mu tattauna kan matsalolin nan da suke damun wannan yanki namu da jihohinmu, kuma mu ga cewa wa'anda dabaru da hanyoyi za mu iya hitowa da su kuma wani irin taimako ne za su iya shigowa su ga sun bada.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, wanda ya duba batun warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtuka da ke nuna alamu na warin jiki. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin shirin a kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkarmu da wannan lokaci. Rundunar sojin Ukraine ta sanar a yau Alhamis cewa ta harbo dukkanin jiragen sama marasa matuka guda 13 wanda Rasha ta harba a hare-haren da ta kai cikin dare, yayin da sojojin Rasha suka sanar da lalata jiragen Ukraine guda 20. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarunta na tsaron sama sun harbo jiragen sama marasa matuka a yankunan Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Kherson, Kamalinsky, Poltava, Ternopil da Vinnytsia. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk, Zahe Lysak, ya ba da rahoton lalacewar gidaje biyu ta kafar sadarwa ta Telegram, amma babu wani rauni da aka samu. Haka shi ma gwamnan Ivano-Frankivsk, Svetlana Onyuschuk, ya bayyana ta kafar Telegram cewa burbushin jirage marasa matuka da aka harbo sun tayar da gobara a wurare da dama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuka guda 16 da makamai masu linzami guda 2 a Belgorod, inda gwamnan yankin Vyacheslav Gladkov ya bayar da rahoton lalacewar wani gida da kuma wani mutum guda da ya jikkata. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin saman Rasha sun kuma harbo jirage marasa matuka guda 3 a yankin Rostov da kuma wani guda a Voronezh. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Alhamis cewa dakarunta sun kai hare-hare ta sama a duk faɗin zirin Gaza, inda suka auna mayakan Hamas da kayayyakin more rayuwa, tare da kuma hare-haren da suka kashe mayakan Hezbollah guda 2 a kudancin ƙasar Lebanon. Hare-haren na Lebanon shine na baya-bayan nan a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah akan iyakar ƙasar, wanda ya haifar da fargaba game da yaduwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Isra'ila ta ce sojojinta 14 sun jikkata a jiya Laraba a wani harin da Hezbollah ta kai a arewacin Isra'ila. Ministocin harkokin wajen kasashen G7 masu karfin tattalin arziki na tattaunawa kan tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya yayin ganawarsu a birnin Capri na kasar Italiya. Jadawalin nasu yana kunshe da kiraye-kirayen a kakabawa Iran sabbin takunkumi kan harin da ta kai wa Isra'ila da kuma karin taimakon da take baiwa Ukraine domin yakar Rasha. Amurka da Birtaniya da kuma kasashen tarayyar Turai da dama sun bada shawarar fadada takunkumin da aka kakabawa Tehran a halin yanzu saboda goyon bayan yakin da Rasha ke yi a kasar Ukraine da ya hada da gudunmuwar jiragen yaki marasa matuka da makamai masu linzami ga kasashen yankin gabas. Ana sa ran shugabannin na G7 za su fitar da wani kira na bai daya ga Isra'ila da ta yi taka tsantsan bayan harin da Iran ta kai a ƙarshen mako wanda ba a taba ganin irinsa ba, wanda ya hada da harba ɗaruruwan jirage marasa matuka da makamai masu linzami.
An jima kaɗan Zahra za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya. To amma kafin, a inda aka cimma wata yarjejeniya da a ƙarƙashinta jamhuriyar Nijar ta amince ta saidawa ƙasar Mali lita miliyan 150 na man diesel a kan farashi mai sauƙi. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta ayyana shirin gina wata matatar mai a yankin yammacin ƙasar da nufin sassauta wahalun jama'ar ƙasashen ƙawancen AES a fannin man fetur. Wakilin murya Amurka a yammai Silam Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ministan man fetur na jamhuriyar Nijar Muhammad Mustapha Barke ne ya sanar da wannan kuduri na gina matatar man fetur a jihar Doso da ke a tazarar kilomita 139 a kudu maso gabashin Yamai babban birni. Jim kaɗan bayan wata ganawa a birnin Bamako da shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar Mali Kanal Asimi Goita.
Actuellement la cargaison qu'on prend on la prend à 900 à peu près 950 km de Niamey.
Yace a halin yanzu motocin dakon mai kan yi lodi ne a kilomita kusan 900 da Yamai. To idan aka yi sabuwar matata a Doso dake a tazarar kilomita 139 da Yamai, abu ne da zai takaita hanya. Sabuwar matatar nan da za a yi a Doso za a yi ta ne takanas domin baiwa kasashen IOS damar daukan mai. Na sanar da shugaba kuma ya bayyana gamsuwa da jin haka. Kakakin gamayyar kungiyar direbobi ta Itan Gamace Muhammadu na ganin abin tamkar wata hanyar karfafa haɗin kan kasashen Sahel.
Ka gani dai inda za a yi matatan mai wanda dai an ka shiga gonar shi sai an dan mai wani abu kamar diya. Yin rafineri amma ma'aikata za a ɗauka da dama. Abu mai babban mahimmanci shi ne makwabtanmu za a saida musu mai da rahusa. Ka gani sai mu ci alhamdulillahi da Allah ya ba mu abinda za mu ci har mu ba wani shi ma ya ci cika alhargashi.
Ministan ya jagoranci tawagar Nijar a wurin bikin saka hannu kan wata yarjejeniya a tsakanin kamfanin dillancin man fetur wato Sonidef da ɗaya gefe kamfanin makamashi da ruwan sha EDM Mali. Wacce a ƙarƙashinta Nijar ta amince ta saida wa kamfanin na Mali lita miliyan 150 na man diesel a kan farashi mai sauƙi.
La constitution d'un parc dédié de camions citernes du Niger et du Mali.
Wannan yarjejeniya na zuwa a wani lokacin da kasar Mali ke cikin matsanancin halin karancin wutar lantarki, abinda ka iya zama wani matakin samar da mafita. Shogel Maiga shine prime minister gwamnatin riƙon ƙwaryar Mali.
Cette action de solidarité
yace wannan yunkuri na dan uwantaka da Niger ta yi zai baiwa ADM damar inganta ayyukan samar da wuta ga abokan cinikayyarsa. To sai dai su ma 'yan ƙasa sun fara bayyana buƙatar ganin hukumomi sun yi yadda arzikin man Nijar zai amfani jama'ar ƙasa.
Bai kamata a ce ana tono mai namu ne amma muna shan shi tsada kaman yadda lokacin da bamu da. To muna kira ga General Chani tunda shi ne ya ce hankali hanji ne. Kenan adiwa a gani yanda za a yi a rage muna mannan.
A yayin wani taron da ya gudana a watan Fabrairu da ya gabata a nan Yamai ne Nijar ta amince ta fara sayarwa a kasashen IOS har ma da Togo da Chadi man fetur ɗinta cikin farashi mai rangwame. Da zumar taimaka musu tunkarar tsadar man da ake fuskanta a mafi yawancin kasashen Afirka. Niger wacce ta fara ta ce manta a matatar Soraza da ke Zander a 2011 na hangen soma cin kasuwar danyen mai ta duniya daga watan Mayun gobe, inda ake saran kaddamar da ayyukan bututun haɗin gwiwa da CNPC China, wanne aka shimfiɗa daga region Agadem jihar Difa zuwa tashar jirgin ruwan Seme a jamhuriyar Benin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Zahara da ci gaban labarin duniya.
Qatar ta ce tana sake duba matsayinta na mai shiga tsakanin Isra'ila da Hamas. Prime Minister kasar ya bayyana hakan a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai a birnin Doha tare da takwaransa na Turkiyya. Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya ce an wofinta shirin shiga tsakani ba tare da yin ƙarin haske ba.
المساله اخذت شهور طويله والخلافات كانت خلافات
واسعه يتي الامر يا دوكي وتني دا داما كما بنبنچه يا يادي سوسي اكو دا يوشه مكان يي ايكي كا فدا دا كا فدا دا ابوكان هردن مو ا wannan sulhun kama daga Amurka da Jamhuriyar Larabawa ta Masar wajen dinke wannan gidi da gabatar da shawarwari, amma a ƙarshe aikin shiga tsakani yana da iyaka. Dukkanin bangarorin sun kiyarda a samar da sulhu. Da sanyin safiyar jiya Laraba, Al Thani ya ce tattaunawar tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza na cikin wani yanayi mai cike da tsarkakiya, kuma ana ƙoƙarin shawo kan matsalolin cimma matsaya. Kasashen Qatar da Masar da kuma Amurka sun shiga tattaunawa domin ganin an dakatar da fadan tare da sakin duk wasu fursunonin da Hamas ke rike da su a Gaza da kuma Isra'ila ta sako fursunoni Palestino. A yau Alhamis, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta ce Amurka za ta marawa Japan baya har sai duk wani ɗan ƙasarta wanda Koriya ta Arewa ta garkuwa da shi gomman shekaru da suka wuce ya koma gida. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield a ziyarar da ta kai Japan a karon farko ta gana da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da ƴan uwansu.
The United States stands with all the families, with all of Japan and with the international community.
Tace Amurka tana tare da dukkan iyalan da aka yi garkuwa da ƴan uwansu, tare da daukacin al'ummar kasar Japan da kuma kasashen duniya wajen matsa lamba kan wani kuduri wanda zai bada sake damar haduwa da duk iyalan da manufofin gwamnati suka raba su. Kasar Japan ta ce Koriya ta Arewa ta yi garkuwa da akalla ƴan Japan 17 da ma wasu da dama a shekarun 1970 da 1980 domin horar da su a matsayin wakilai masu leƙen asiri.
Zahara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai Najeriya. Gwamnoni 10 daga arewacin Najeriya da ke fama da matsalolin tsaro sun karbi goron gayyata su halarci taro a cibiyar tsara manufofin tsaro ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Washington DC a Amurka. Gwamnan jihar Katsina Dr. Dukko Umar Radda ya bayyana wakilin Umar Faruku Musa muhimmancin taron ga al'umma arewacin Najeriya da ke fama da masifan matsalar tsaro.
Assalamu alaikum. Alhamdulillah, kamar yadda muka fitar da sanarwa cewa United States Institute for Peace sun gayyaci gwamnoni na Arewa maso yamma da na Arewa maso tsakiya waɗanda suke da matsaloli na tsaro. Jihohin nan sun haɗa da duka jihohi guda 7 na Arewa maso yamma, Katsina, Kano, Jigawa, Sokoto, Kebbi, Zamfara da Sokoto, da kuma jihar Niger da jihar Benue da jihar Plateau. Ina gama kasudin kiran da suka yi mana don mu je mu tattauna da su tare da wasu 'yan majalisu na Amerika da kuma official ko ince jami'an gwamnati na Amerika, domin mu tattauna kan matsalolin nan da suke damun wannan yanki namu da jihohinmu, kuma mu ga cewa wa'anda dabaru da hanyoyi za mu iya hitowa da su kuma wani irin taimako ne za su iya shigowa su ga sun bada.
Kana ganin turawan nan ko ƙwararrun turawan nan da ba su san watakila yanayin kasashen arewacin Najeriya ba da watakila tsananin matsalar da irin barnar da yan ta'adda suka yi wannan bangaren za su iya fito muku da wani tsari ko shawara da za ta yi tasiri fiye da wanda jami'anku na cikin gida za su iya baku?
Ka san abubuwan nan sai an haɗa ƙarfe da ƙarfe ake samun nasara. Kusan za ka ga wasu jawaban da wasu bayanan ma da ke damun ƙasarmu. Za ka ga wata sa mutanen da ke ƙasar Amerika ko ƙasar Ingila kai da kake cikin ƙasar za su yi ka sanin bayanan da ke faruwa.
Yanzu kana ganin akwai na'urori na zamani ko na kimiyya ta zamani wadda ake amfani da ita wurin yakar ta'addanci. Shin wannan taron naku zai iya kai ga samo ɗan kayayyakin aiki na zamani wanda tuni babu su a hannun jami'an tsaro na Najeriya?
To ba mu san yadda za ta kaya ba, amma dai yana cikin buƙatun da za mu gabatar da su ga wannan hukuma wadda za mu je mu tattauna da ita. Buƙatun nan sun haɗu da cewa irin wannan na'urori da za mu iya samun sauƙi na maganin matsalar tsaron nan, to ina ganin hanya ce mai sauki da za mu iya samun haɗin gwiwa ko taimakekeniya da sauransu.
To a ƙarshe, a daidai lokacin da za ku bar Najeriya ku je Amurka ɗin nan, ya za ka kwatanta nasarori ko ƙalubalen da wannan runduna da kuka kafa a jihar Katsina take fuskanta wurin yaƙi da ta'addanci da kuma irin nasarorin da aka ga kwanan nan jami'an tsaro da ita wannan runduna ta kare al'umma ta jihar Katsina aka samu wurin karya lagon 'yan ta'adda a wannan yanki?
Tsakanin Allah mu da muka yi wannan runduna wata bakwai da ya wuce, to mu tsakani da Allah muna ganin nasarori a cikin abin da muke yi, domin mun ga abin da ake yi kuma mun san irin yadda ake tarwatsa 'yan ta'addan nan da yadda ake kashe su da yadda ake kama su da kuma yadda ake taimakon al'umma.
Gwamnan jihar Katsina Dr. Dukko Umar Raɗa kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu, 'yan makonnin da suka gabata mun fara tattaunawa akan warin jiki, inda likita ya mana bayani da kuma fayyace mana bambancin warin jiki na rashin tsafta da kuma warin jikin da cuta ke haddasawa. Kamar yadda muka yi alkawari cewa muna tafe da ci gaban shirin, a yau Dr. Muslim Bello Katagum zai yi mana bayani kan warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtukan da ke nuna alamu da warin jiki. Likita, gare ka.
Muna da cututtuka akalla guda 5-6 wanda suka fi aukuwa a wannan muhallin tamu, wanda su ma suka iya zamowa alama na wannan cuta, ko kuma wannan cuta yakan zo tare da su, ko kuma wato su din kansu mutum ya da su, to ba abun mamaki bane samu wannan condition na bronchidrosis. Daga cikin su akwai bacterial infection, wanda musamman a cikin su akwai intertribal ko kuma erythrasma. Muna da fungal infection, shine tinea versicolor. Muna da also hidradenitis suppurativa, akwai irin su psoriasis ko kuma eczema, muna da irin su seborrheic dermatitis tare da other ones kuma, amma waɗannan su suka fi aukuwa a cikin muhallinmu. So kenan, in mutum yana da warin jiki ba abun mamaki bane warin jikin nashi ba daga zallan bronchidrosis bane, but wallahi zata iya yana da wannan condition din ne sai kuma warin jikin ya zo ya auku, zata iya kuma yana da condition din warin jiki na bronchidrosis din sai kuma akwai wannan skin infection din. So kuma wanne ne yana da kyau ya kasance an yi treating su duka? Dan ai cutin ɗaya ba, ai cutin ɗaya ba, to zai kasance cewa ba a shawo kan matsalan gabaki ɗaya ba.
Rana tsaka sai mutum ya ji ya fara warin jiki, me ya kamata ya yi?
It's depending on warin jikin nashi na rashin lafiya ne ko kuma na rashin tsafta. Na rashin tsafta ne dai shine basic hygiene da ake so mutum yana practicing. The best ones kuma su ne kamar haka. Yana da kyau in mutum ya lura yana da irin wannan problem din warin jikin, so wanka a sau biyu a rana ya zamo masa ko ya zamo mata dole, amma wankan shi ma kala-kala ne, akwai wanda yake tunani take tunanin za su dauka soso wani ma har ya kai ga daukan irin buhun nan soso ko kuma wato ainihin akwai irin soson nan da ake tsunko shi a jikin bishiya da yake duma shi wanda duka suna da kyau amma yawan amfani da su din ba shi yake nufin cewa za su cire wannan warin jikin ba saboda ana dirje first layers of the skin ne wanda shine wato ainihin sama-sama jikin fata kenan wanda shi kuma wannan warin ba daga sama-sama jikin fata ke fitowa ba daga ta cikin jikin fata ne wanda soso bai isa ya kai wannan gurin ba amma sai ga mutum ya zo ya rike soso da sabulu ya zo yana ta dirje jikin shi wanda kuma ba daidai bane hakan dan ba wai da ta yake cirewa tsalla ba a'a yana cire hadda sashi ko in ce sinadari na jikinka da na jikinka da yake da matuka amfani ga kariyan kai to sisa bincike ya tabbatar ya kuma nuna cewa yawan wanka da soso ba wai yana cire datti bane but rather yana cire sashi na jiki ne wanda yake protecting din adam wanda yake taimaka gurin a lot of other function to kai kuma kazo kai kuma kin zo kin wanke shi kana tunanin cewa ka wanke datti saka da mutun ya fito kalkal amma kuma baya taimakawa sabulu mai kyau mai tsafta wanda an tabbatar da lafiyan shi shine wanda ya kamata mutum ya fi amfani da shi shi ma din ba dole a ce medicated soap ba saboda wa'in suna yin wannan kuskuren sai su dauka medicated soap suna yin wanka da shi to shi ma akwai normal microflora wanda yake fatan jikin adam da ba su a wanke shi to yawan amfani da wannan medicated soap din in dai ba wai kana da ko kina da skin infection ba wani dalili ga wanda yake da kuma skin infection din da muka faɗa a baya wanda ya kasance ta kama dole sai amfani da medicated soap ko kuma wasu other antiseptic haka to wannan ba laifin yin amfani da shi ko kuma in ta yi amfani da shi so biyu a rana suna wanke jikin su amma ga wanda ya kasance cewa akwai wannan gafi ko tsananin doyi na hammata na jikin mutum to wannan ba laifi in ya kasance ya ci gaba da amfani da sabulayya musamman irin su alimun din nan an yaba su haka dan akwai sabulun shi akwai turaren shi haka to mutum yana yawan amfani da shi yana taimakawa wa'in sun kan akan bada shawari a kowanne awa hudu suna wanke wato ainihin wannan sashi na jikin nasu wanda yawanci hammata ne a wannan lokacin kuma za su iya cin nasara ne yayin da suke amfani da ruwa mai tsafta tare da sabulu suka wanke wannan sashi suka samu guri ya kasance cewa sun zauna suka sha iska na gaba kuma ga wanda yake da irin wannan rashin lafiya na bromidrosis to yana da kyau ya kasance cewa a sau biyu ko zuwa ma sau uku a sati tana oya na aske gashin hammata tare da na gashin kirji ko kuma gashi na private part gabaki daya wannan yana taimakawa gurin kare dan adam daga yawan yin zufa to yayin da ya kasance kuma zufan bai fito sosai ba to zai kasance wannan warin shi ma ba dole ya fito sosai ba koda zai fito ma ba zai illa ba kaman ga wanda baya aske wannan gashin gurin akwai kayayyakin da mutum ya kamata a ce ya guje musu musamman a zo a ce kaya wanda akwai yawan leda a jikin shi da suna yawan absorbing zafi sai ga mutum bai yi komai ba sai ga amma yana zufa ta baya yana yi ta kirje yana yi ta ko ina kuma zufan nan shi ne ba a so mutum ya yayin da kai shi to sai ga wannan warin ya fara tashi to sai mutum ya canza sa wa'innan kayayyakin na sa kayayyaki na cotton wanda sai a simple din da mutum zai sha iska isheshe na gaba kuma akwai yawan avoiding kayayyaki masu duhu dan bincike ya nuna cewa in mutum yana sa kaya masu duhu to yawanci yana zukowa zafi a jikin shi sai ga mutum ya fara zufa to kayayyaki masu haske shine abin da ya kamata a ce mutum ya fi sa himma da kwazo sawa sai kuma yayin da ake da guri na taro wanda ya guri ne yake rufe in mutum ta kama dole zai je ba lifi ya je amma tun da ya san in yana da irin wannan condition din da warin zai iya tashi yayin da zufa aka yi zufa ko wani abu to zai iya shiga ya wuni kankanin mintoci haka sai samu ya fice kafin wannan zufan ya fara sai dai ta kama dole ne ya zauna to wannan kuma bayan da aka iya dole ya zauna sai dai kawai wannan din turaren da na faɗa din tare da aske gashin tare da samun daman yin wankan ko da ma a zo a ce sau biyu ne a rana tare da wanke hammatan sau hudu zuwa sau shida zallan sabulu mai tsafta ya wadatar sai amfani da irin su alimu din nan tare da turaren su yana taimakawa matuka gurin ragewa haka ma kuma ga wanda ya san sai ya ci ko ya sha wani abu ne yake daga masa kamar albasa ko kuma garlic to sai ya haƙuri sai ta yi haƙuri da amfani da wannan to yana da kyau da Allah mutane sai a janye sai a ja baya da irin yin abubuwan da an san zai iya dagawa
to me ma ya kamata mutane su sani game da warin jiki
babban abun da ya kamata mutane su gane shine yayin da mutum su gane cewa yana da warin jiki musamman in na rashin lafiya ne kar su na guje masa ta saboda yana jawa depression kuma shine wannan kuncin sai ga mutum ya ga kaman ba a son shi ne duk da an san cewa rashin lafiya ne to kar ya kasance cewa mutum an kyamace shi but rather a jawo shi a jikin mutane su yi haƙuri musamman in ta kama dole sai su yi alaka da wannan mutumin ko wannan matan so ture su a jikin ba shi zai taimaka wannan warin jikin ya tafi ba a'a but rather jawo su a jiki ne in akwai taimakon da zaka iya ba su na shawari taimakon da zaka iya ba su na sabulu da na faɗa rai taimakon da zaka iya ba su na kayayyakin sawa taimakon da zaka iya ba su na sauƙaƙa musu aikin da zai ja musu zufa to fallal alhamd sai ka bayar amma in kasance babu kuma to ture su a jikin bai da amfani yana jawo mutum kunci mutum sai ga kaman gabaki daya bai da amfani a cikin al'umma wanda ba haka bane wannan rashin lafiyan zai iya kama kowa
to madalla shin kuna kula da kalar fitsarin ku ko kun san cewa kalolin fitsari na da ma'ana a likitance kuma akwai cututtukan da ke nuna alamu ta kalar fitsari? Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya da ke Abuja zai mana bayani game da wannan.
Shi fitsari wata ni'ima ce da wata hikima ta Ubangiji, wata hanya da mutum jikin shi ake tsaftace shi a cire wasu sinadarai da suka zama guba a jiki wanda idan suka taru a jiki za su iya kawo illa matuka. Dalilin da yasa kenan wanda suke da matsala da kodar su ba sa iya yin fitsari idan sinadaran nan suka taru suke kamo musu matsaloli da yawa. Sannan fitsarin nan akwai lokacin da yana iya zuwa da yawa kamar lokacin sanyi, akwai lokacin da kuma yana zuwa kadan a zamanin zafi, saboda wata hanya ce shi kuma da jiki yake gudanar da harkar ruwa a jiki. In ruwa zai yawa sai a fito da shi da yawa, in yayi kadan kuma sai a rage yawan fitsari saboda ruwan da ake bukata ya tsauna a cikin jiki.
Shin a likitance me zaka ce game da kalolin fitsari?
Lokacin zafi kuma idan mutum bai sha ruwa ba fitsarin nan zai kasance ba shi da yawa, to a wannan lokacin yana iya kalar da za a ce misali kalar ruwan bunu ko kalar shayi idan an sa mai Lipton. Sannan in lokacin sanyi ne mutum ya sha ruwa sosai kuma sai zama kalar shi tayi kamar kalar ruwa, kinan babu wata kala. Wannan shine abin da ya kamata ya zama kalar shi. To amma akwai wasu abubuwa da za su iya sa ko dai daga abinci ko daga magunguna suna iya sa kalar fitsari ta canza irin kalar shi maganin ko kuma shi wannan coloring agent din. Sannan wanda suke da misali jaundice suna iya yin kalar shi ya zama kalar ruwan dorawa. Sannan idan mutum yana da wasu cututtukan ana iya samun fitsari ya dauki kala kamar kumfa haka, wanda yana nuna alamun misali sinadaran protein a ciki. Idan sukari ne kamar na wanda suke masu ciwon suga fitsarin na yana ɗayan yana iya yin kamar ruwan sukari din, yadda har zaka ga kiyashi ko shazuma mai sinadin inda ya fitsarin.
Shin wani kalar fitsari ne idan mutum yana yi ya kamata ya garzaya asibiti domin a duba shi?
Idan mutum ya fahimci fitsarin shi ya canza ba kamar yadda muka yi bayanin kalar fitsarin nan ba, sannan kuma ko ya ga alamar shazuma mai yana bin fitsarin shi ko kuma ya ga yawan fitsarin nan ya ragu matuka, to da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewar komai lafiya lau. Saboda kada ya zama bai dau mataki ba sai daga baya a zo ana cewa da an sani da an yi kaza.
Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Alhamis cewa dakarunta sun kai hare-hare ta sama a duk faɗin zirin Gaza, inda suka auna mayakan Hamas da kayayyakin more rayuwa, tare da kuma hare-haren da suka kashe mayakan Hezbollah guda biyu a kudancin ƙasar Lebanon. Hare-haren na Lebanon shine na baya-bayan nan a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah akan iyakar ƙasar, wanda ya haifar da fargaba game da yaduwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Isra'ila ta ce sojojinta 14 sun jikkata a jiya Laraba a wani harin da Hezbollah ta kai a arewacin Isra'ila. Ministocin harkokin wajen ƙasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki na tattaunawa kan tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya yayin ganawarsu a birnin Capri na ƙasar Italiya. Jadawalin nasu yana kunshe da kiraye-kirayen a kakabawa Iran sabbin takunkumi kan harin da ta kaiwa Isra'ila da kuma ƙarin taimakon da take baiwa Ukraine domin yakar Rasha. Qatar ta ce tana sake duba matsayinta na mai shiga tsakanin Isra'ila da Hamas. Prime Minister kasar ya bayyana hakan a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai a birnin Doha tare da takwaransa na Turkiya. Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya ce an wofinta shirin shiga tsakani ba tare da yin ƙarin haske ba.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. sannan za ku iya zuwa shafukanmu na sada zumunta Facebook, X da Instagram domin sauraron wasu shirye-shiryen namu da ganin wasu labaran. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta karanto labarai da kuma Julia Ledes Gresham da ta kula mana da sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.